Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Master, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Alhamis 14 ga watan Satumba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya, inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dabban mutane. Koriya ta Kudu ta bayyana takaici kan yadda Rasha da Koriya ta Arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu. A yau Alhamis, rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 17 da Rasha ta harba a yankunan Ukraine a cikin dare.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji halin da ake ciki a Najeriya sakamakon duhun da 'yan ƙasar suka samu kansu a dalilin ɗaukewar wutar lantarki da ta gauraya ƙasar. Za kuma a jijon kunnen da kungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta yi game da barazanar da 'yan jarida ke fuskanta a yankunan English na ƙasar Kamaru. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin lafiya uwar jiki tare da Hawwa Umar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya, inda mummuna ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dabban mutane, wasu dabbai kuma suka ɓace. Ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya, Osman Abdul Jalil, na cewa an binne gawarwaki 3,000 a yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu 2,000. Abdulraham Al-Ghafi, magajin garin birnin Dana, ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Al-Arabiya cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya kai 20,000. Koriya ta Kudu ta bayyana takaici akan yadda Rasha da Koriya ta Arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabanninsu, yayin da birnin Seoul ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Pyongyang da Moscow. Jami'ai sun ce shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka shayi, ina da matuƙar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna akan batun haɗin gwiwar soja, ciki har da damar da wato samar da tauraron ɗan adam a taron ƙolin da aka yi tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu Lim So-suk ya faɗawa manema labarai kenan a yau Alhamis. Koriya ta Kudu na neman ta gada da jami'an diflomasiyyar Rasha kwana ɗaya bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka tattauna. A yau Alhamis, rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 17 da Rasha ta yi amfani da su wajen auna yankunan Ukraine da yawa a cikin dare. Rundunar sojan Ukraine ta ce Rasha ta harba jimlar jiragen sama marasa matuƙi guda 22 a wasu jerin hare-hare da ta kai a yankunan Mykolaiv, Zaporizhia, Sumy da Dnipro. Sarhi Lysak, gwamnan yankin Dnipro, ya ce tarkacen ɗaya daga cikin jiragen guda 3 da aka harbo a yankin ya lalata gine-gine da motoci tare da tada wuta akan ciyawa. Lysak ya kuma ce barin wutar Rasha ta ƙasa ya taɓa yankin amma ba a samu asarar rai ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi cewa makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙi da yawa a yankin Brysank da ke yammacin Rasha a safiyar yau Alhamis. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Bari mu fara rahoton namu na farko daga jihar Ikon Najeriya, wato Lagos, inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin yayi kuma da rahoto kan halin da ƴan Najeriya suka zance kansu sakamakon dauke wutar lantarki a lokacin fadin kasar duk da dai ba lalle bane hakan ya zama bakon al'amari da wasu ƴan kasar ga dai baban gida Jibrin din da cikakken rahoto kuma sauraro muna fatan za a gafarce mu sakamakon wannan ikirin gadda da muka samu zamu dawo ga wannan rahoto an ji maka dan idan Allah ya kai mu yanzu kuwa bari mu garza yayyankin ingilishin kasar Kamaru inda daga yawun da wakilin mu dake cewa Muhammad Bashir ya kuma da wannan rahoton za ku ji akan kungiyar yan jaridu marasa shinge wato Reporters Without Borders suka ja kunne dangane da hadarin da yan jarida ke fuskanta a yankin na ingilishin kasar Kamaru
sanarwar da Reporters Without Borders ta yi wa manema labarai ta faru ne a daidai lokacin da aka kidaya kwararrun yan jarida uku da aka kashe a kasar Kamaru tun farkon shekarar 2023 an kashe na karshen daga cikin su mai suna Anye Ndeso watanni hudu da suka gabata a Baminda babban birnin arewa maso yammacin kasar yana da shekara 26 kacal a cikin sanarwar ta RSF ta kara da cewa an kama yan jarida da dama ba bisa ka'ida ba wannan kuma ya bayyana irin yadda yan jaridan a waɗannan yankuna ke gudanar da ayyukan su cikin rashin tsaro gaba daya a tsakanin manyan kungiyoyin yan aware da kuma mauyancin hali na sojojin Kamaru Muntari Hamisu shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama mazaunin Baminda ya gaskata wannan rahoton RSF
yan jarida na tsaka mai wuya domin duk rahoton da suka bayar su yan aware suna auna da nasu idan su ta wannan rahoton bai goyon bayan su saboda hakan nan wannan dan jaridan ai suna kiran shi kaman wanda yake goyon bayan gwamnati ne su suna neman su kama shi su halakar da shi haka kuma gwamnati idan yan jarida suka rubuta rahoto wanda yake kaman bai bin bayan gwamnati caca wayannan magoya bayan yan aware ne saboda haka irin wannan abin ne faruwa a Samuel Wazizi a Southwest aka kama shi akan cewa ko ya san wasu yan gawarin ko yana aiki da su kai dai ana tuhumar sa dai da abu dai hakan nan aka saka sa prisoner har sai dai daga baya aka zo aka ce ai ya mutu a cikin prisoner ba tare da an gaya wa mutane me ya kashe shi ya akai ba akwai wannan gwamnati ne suka kama shi a hannu to kaga akwai kuma a cikin nan Baminda wannan dan jarida da ake kiran shi Anye So wanda yana aiki ne da jarida da yamma yan aware sun kai hari suka samu suka kashe shi shi ma to
Muntari ya kara da cewa
ko kwanan nan akwai jarida kamar na The Post da Governor ya tsayar da ayyukan su saboda akwai rahoton da suka bayar wanda Governor ya duba ya gani cewa wannan rahoton zai tara sauna tsaye to duk irin waɗannan abubuwa ne wanda in aka duba yana take haƙƙi yan jarida
Zakari Sadu dan jarida ne shi kuma yace akwai mafita amma mafitar na wajen gwamnati
wane ne cancanci Muhammad Bashir Ladan ya kare dan jarida bisa wasu al'amura wanda yake fuskanta a wannan kasa idan ba gwamnati ba to gwamnati ba ta kare mu ba wane ne zai kare mu in a wani za su kare mu hakan bai zai yiwu ba to ina kira ga ainihin gwamnatin Kamaru Fulbiya da ta sake tafiya saboda lokaci na zuwa wadda ainihin yan jarida ba za mu bari a dinga markashi a baki ba
rikicin yankin ingilishi na kasar Kamaru ya fara ne a shekarar 2026 ya biyo bayan danne zanga-zangar da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar inda suka buƙaci a kyautata yanayin aikinsu Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoto yanzu kuma ga Maryam da cigaban labaran duniya
Babban jakada Majalisar Dinkin Duniya a Sudan yayi murabus watanni hudu bayan da gwamnatin kasar ta ce ya ajiye aiki a jawabin ban kwanan da yayi ya cike sojojin Sudan da dakaran RSF Volker Perthes ya faɗa a taron kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba cewa wannan rikicin zai ban mummunan tarihin saba haƙoƙin bil'adama Hara-haran kan mai uwa da wabi akan farar hula da bangarorin da ke fada suka kai na zaman mummunan take haƙoƙin bil'adama Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 5000 aka kashe yayin da wasu fiye da 12 suka jakkata tun bayan barkewar fadan tsakanin janar-janar din biyu ranar 15 ga watan Afrilu. Yanzu fiye da 'yan Sudan miliyan 5 suka rasa matsugunan su kuma sama da miliyan 1 daga cikin su na gudun hijira a makwabtan kasashe. Wani abin damuwa musamman shine karuwar fadan kabilanci a yankin Darfur. Dama a farkon karnin nan yankin ya fuskanci tashin hankalin kabilanci sosai da ke ta haƙoƙin bil'adama kuma Majalisar Dinkin Duniya na fargabar sake ganin hakan yanzu. China ta tura sabon jakada zuwa kasar Afghanistan. Wannan shine karan farko da aka tura jakada daga ƙetare a matakin diplomasiya tun bayan da Taliban ta sake karɓa iko a birnin Kabul shekaru 2 da suka wuce. A jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin Taliban ta bayyana cewa Prime Minister Muhammad Hassan Akon ya amince da takardun jakada Zhao Zeng a wani bincike da aka yi a babban birnin Afghanistan. Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi shi ma ya bi sahun Akon wajen marabtar jakadan na kasar China a fadar shugaban kasa. Nan take dai Beijing bata nuna alamar cewa nadin zawo ka iya kai ga amincewa da gwamnatin Taliban ba a hukumance.
An gaida Maryam da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla na sauraron zubar mu koma ga rahoton mu daga Ikon Najeriya inda wakilinmu dake can Babangida Jibrin din ya aika mana da rahoto kan halin da 'yan Najeriya suka tsinci kansu sakamakon dauke wutar lantarki a daukacin fadin kasar da dade kamar da aka sani ba bakon abu bane ga wasu 'yan kasar. Ga Babangida Jibrin da rahoton.
Wannan kuwa ya faru ne sakamakon gazawar da tashoshin wutar lantarki daban-daban na kasar suka yi na samar da wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga tashar samar da wutar lantarki ga kasa baki daya dake Kayinji da kuma Jaba da kuma tashar rarraba wutar lantarki dake Oshogbo a jihar Osun. Dukkanin su sun kasa samar da wutar lantarkin da ake bukata. Wata sarrafa da ta fito daga tashar samar da wutar lantarki ta Eco Electricity Distribution Company dake nan birnin Lagos ta jajjantawa al'umman Najeriya musamman ma dai waɗanda ke yankin birnin Lagos cewa an samu daukewar wutar lantarki da misalin karfe 7:19 na safiyar yau din nan. Matsalar kuma da aka danganta da tashar samar da wutar lantarki da rarraba shi dake Oshogbo a jihar Osun. Sau da yawa dai idan aka samu daukewar wutar lantarki a Najeriya ko kuma wasu sassa na kasar, hakan kan haifar da hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira ga 'yan Najeriya. To koya wannan dauke wutan ya shafi harkokin yau da kullun na 'yan Najeriya? Tambaya kenan da naiwa wasu mazauna birnin Lagos.
Sunana Mikael Shakata. Aje baban gidan nan ne maganan daukewar wannan wuta ya tada mutane hankali ba kadan ba. Ka san kamar yanda ka sani dan Najeriya yanzu a sayan man fetur a wurin shi ya zama tashi hankali musamman mu masu kananan sana'u na hannu. Zaka je ka sayi lita kusan naira 600. To kaga da yake ana dan samun wutan kwanakin baya da suka dan gabata abin ya dan sassauta mana yanayin tattalin arzikin. Amma kasancewa yanzu an ce wutan gaba ɗaya kusan kasan ake tsammanin babu shi, to magana ta gaskiya ya jefa mu cikin halin kakanuka. Yanzu haka zaka gama muna amfani da kekuna ne wanda ba sa amfani da lantarki da Bature ke ce da shi manual.
Kazan dama al'umma sun riga sun basirayen gaba ɗaya kan wutan lantarki don ba akwai generator da ake amfani da shi ko ta ina. Madama babu wutan lantarki mutane za su bari su tada generator su sai dai ainihin kananan manyan ma'aikatu da kuma haka wasu wurare da suke ba su da amfani da generator sun za su samu matsala. Gaskiya abin dai ba daɗi gaskiya.
Wannan dai ba shi ne karan farko ba da ake samun ɗaukewar wutar lantarki don gurungum da ake kira National Grid Collapse a Najeriya, lamarin da gwamnatoci da ke baya ma suka fuskanci haka duk da irin alƙawarin da suka sha ɗauka na cewa za a kawo ƙarshen ɗauke wutar lantarki a Najeriya. Duk da ƙoƙarin jin ta bakin hukumar TCN mai samar da wutar lantarki a Najeriya ya citira, sai dai tun da farko a sakon X na kamfanin Twitter a da babban jiran manaja mai kula da harkokin jama'a Mr. Ndidi Umba na cewa za a ci gaba da sanarwa al'umman Najeriya halin da ake ciki. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya jawo wannan ɗauke wutar lantarkin dungurungun ba, duk da cewa dai ba iska ballantana ambaliyar ruwa. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton masu aro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A satin da ya gabata likita ya yi mana bayani akan tashin zuciya da ma irin cututtukan da ke nuna alamu da tashin zuciya ko yin amai. A wannan satin Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi zai ci gaba da ilmantar da mu akan irin abubuwa ko kuma cututtukan da ke sa mutum yana yawan jin tashin zuciya musamman ma a nan Najeriya. Likita gare ka.
A wannan muhallin namu daga cikin manyan abubuwan da wanda suke jawowa tashin zuciya shine cuta na malaria ko kuma na typhoid musamman malaria isa wa insu magani suna cewa sun ji tashin zuciya ko kuma sun ji amai za su garzaya su je asibiti da kansu ko in sun je pharmacy sai su ji a musu allurai ana musu wannan allurai ko sai ka samu wannan tashin zuciyar nan kuma ko kuma ji wannan kamar aman nan ya tafi amma ba zallan shi ba har da ulcer wato cutan nan kenan da mutane da yawa sukan ce suna da shi wanda akwai wanda suke da shi amma akwai wanda ba su da shi ko kuma akwai wanda suke da cuta ne kamar da shi amma kun ba su sani ba saboda sai an yi su gwaje-gwaje irin da endoscopy kafin ake tabbatarwa da A1 ne ko wancan suna da ulcer to shi ma yana cikin gaskiya manyan abubuwan da suke kawo irin wannan tashin zuciyar wanda sai ka samu in ya ci goro sai ya dan sauke masa wani in ya ci abu mai dan tsami ko kuma mai dan daci sai ya taimaka masa amma ba wai ina nufin a ci abu mai tsami bane ko mai daci in ka ji tashin zuciya ba rather mu san menene abubuwan ko kuma abin da ya jawo wannan tashin zuciyar hakan shine zai fi bamu dama sai mu san irin wani magani kamata a yi amma a wannan muhallin namu kan wanda mutane da yawa ko kuma a lokuta da yawa da mutane suke ji shi gaskiya saboda cuta ne na malaria yafi jawowa
to likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya saboda waɗancan dalilan da ka zayyana na motion ko tafiya da sauransu me ya kamata mutum ya yi ko kuma wani irin taimako ake bashi
ga mutumin da yake samun tashin zuciya saboda tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa to akwai magungunan da ake bayarwa daban wanda su ne yawanci antihistamines da kuma anticholinergics so wannan magungunan kuma ba za mu iya faɗan asalin su ba saboda kar a zo a ce mutum yayi abusing din su corona kenan na biyu kuma ga wanda suke samun tashin zuciya ko kuma amai saboda tsananin ciwon kai na migraine wanda mun taba bayanin shi a baya to shi ma akwai group of medication known as dopamine antagonists wanda aka yi amfani da su su ma suna matukan taimakawa don ganin cewa wannan tashin zuciya ko kuma wato ainihin aman ya ragu ko kuma ya ci gaba baki daya ga wanda kasance sun zo kuma da rashin lafiya na infection especially irin su gastroenteritis irin su ko kuma food poisoning irin su misali peptic ulcer disease to su ma akwai irin medication na group wani abu shi serotonin antagonist wanda akan bayar wanda su ma magunguna ne kala-kala a kasan shi wanda ba za mu iya faɗa ba amma wanda aka yi amfani da su sukan taimaka gurin wato ainihin kawar da wannan tashin zuciyan wanda yake iya zuwa tare da amai kuma wanda bai zo tare da amai ba sai kuma ga mata wanda suke da ciki musamman wanda suke cikin wata daya biyu ko uku wato first trimester kenan magunguna irin su pyridoxine da doxylamine suna taimakawa matuka gurin kawar da wannan matsala na tashin zuciya ko na amai amma ba abun mamaki ba ne ko da ma an yi amfani da wannan magungunan rashin lafiyan ba a dole da jiki ba sai dai amma zai iya dan raguwa saboda kamar da muka faɗa a baya yana daga cikin manya-manyan alamomi na ciki ga mace wanda take da ciki musamman wanda cikin farko ne sai ka samu sun tashi da tashin zuciya da dan rashin lafiya na safiya din nan da ake samu dan zazzabi dan jiri dan kasala tare da ji kamar amai to wannan ba wanda ce za ta ba da magani ba ne saboda karin manta akwai magungunan da ba a so a yi amfani da su yayin da mace take da ciki so yawan shan magunguna zai iya cutar da matan kuma ita ma zai iya cutar da abin da yake cikinta to wannan shi ma sai a kiyaye shi na gaba ga wanda ya kasance cewa suna da irin wannan tashin zuciya ne saboda a ce an musu wani aiki wato na fida ko appendectomy hernioscopy ne cesarean section ne ko kuma wani form of surgery dai wanda ya sa har aka shiga da su cikin tiyata aka ba su irin su anesthesia to to shi ma akwai irin maganin da ake bayarwa sai kuma finally wanda shi ma yana da matukar amfani shine wanda suke chemotherapy saboda shi ma wani sashi ne wanda yake da matukar amfani da ya kamata a ce an sani saboda akan sami chemotherapy induced nausea and vomiting wato wanda suke karfan wannan magani wanda masu kansa suke karfa suke samun tashin zuciya ko kuma amai wato abin da nake nufi gashin nan suna shan magani ne amma kuma daga cikin illolin shan wannan magani shine tashin zuciya ko amai yawanci ma amai yafi zuwa da kuma akwai magungunan da akan bayar wanda yake taimakawa dan rage wannan tashin zuciyan ko kuma ya rage amma amin ba abun mamaki bane koda ma an bayar ba dole ya aiki da kyau ba saboda wannan amai da tashin zuciyan abu ne wanda daman side effect in medication ne wanda kuma ba dole a kawar da shi yanda ake tunani ba akwai kuma cannabinoid wanda aka yi amfani da su wanda su kuma yayin da mutum yake da cuta ne na kanjamau ko kuma yake da kansa akan bayar saboda masu cutan kanjamau ko kuma kansa magungunan su kan sa irin wannan tashin zuciya su kan sa amai ba ma zalla magungunan ba but rather hadda su kan su rashin lafiyan ko in ce wannan cutan kanjamau da na kansa din suna zuwa da alamu na tashin zuciya tare da kansa so kun ga kenan maganin da za a bayar dole kasance ya karkata ga wanda suke da irin wannan rashin lafiyan so kamar yanda na faɗa da mun ga sunan daddaya har guda bakwai ina ga na faɗa sama da guda bakwai irin ma sai sa bazan so in ce ga magani guda 1 2 ko 3 ko 4 ba wanda in kai amfani da shi ko kuma in kika yi amfani da shi zai taimaka gurin kawar da wannan tashin zuciyan ko kuma wannan matsala na amai ko kuma tashin zuciya da amai ko kuma tashin zuciya zalla sai sa bazan taba cewa ga magani guda 1 ta kamar me ba sai da in an zo asibiti muka san wani irin condition ne shin ciwon kai ne ja maka shin tagawa wani gari ne shin kina da ciki ne shin bugun kai ne shin wani condition ne na ciki ko wani abu kamancin haka ko kuma infection to shine sai mu san wani magani da ya kamata mu bayar amma babban cikin su wanda na faɗa wanda zan maimaita yawanci shine malaria tare da typhoid sune yawanci a wannan environment din namu tare da irin su ulcer sukan zo da tashin zuciya da sukan zo da amai to wannan kuma akan jajinin mutum aka tabbatar da yana da shi ga alamomi na su zazzabi tare da su jiri tare da su ciwon kai tare da sauran su wanda in suka zo da su to in aka bada wannan maganin malaria ko kuma alal misali na typhoid din in mutum abin da yake da shi kenan to za a samu tashin zuciyan ya tafi haka ma ciwon kan ya tafi ba amma haka ma shi ma ina nufin aman ya tafi ba amma mamaki bane ya kasance cewa an bada maganin tashin zuciyan da aman ya tafi amma zazzabi jiri ciwon kai tare da sauran su ba su tafi ba sai sa mukan bada magani ne wanda zai kawar da cutan da yake jawowa shi wannan tashin zuciya tare da aman sai sa na faɗa a baya kuma zan ƙara maimaitawa tashin zuciya da amai wato nausea and vomiting ba cututtuka bane but rather alamu ne na wasu cututtuka ko kuma wasu condition
likita lokuta da dama idan mutum yana yawan samun tashin zuciya sai mutane su rika alakanta hakan da tsutsar ciki wato stomach worm shin tashin zuciya da tsutsar ciki suna da wata alaka a likitance
a ba su da alaka sai dai kan tabbas mutane sukan ce suna experiencing irin wannan alamu shi tsutsan ciki wani condition ne wanda shi ma darasi ne nashi na guda haka ma kuma tashin zuciya shi ma wani darasi ne nashi na guda amma saboda mutane suna jin kamar cikin su yana juya yana murɗa sai su ce kai tsutsan ciki amma tsutsan ciki babban magana ne da kuma babban bayani ne wanda shi ma insha Allah ta'ala wata rana za a yi bayani dalla dalla akai amma ba su da alaka
daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu dangane da kula da lafiyar su
to babban shawarin da zan bayar je in general da kuma musamman wanda suke da yawan samun condition na tashin zuciya ko kuma na amai zan nemi alfarman su don Allah da a kiyaye self medication wato mutum ya je pharmacy ya ce ga maganin da yake so a bashi wannan gaskiya ba daidai bane saboda aikin likita ne zalla ya ce ga condition ne yake damun ka ya yi making diagnosis saboda shi ma din in kun lura kun ma kanmu ba ma yin hakan sai ya kasance mu gwaje-gwaje a kwanta ne akan gado jajini ne hoton kirji ne a wato ainihin fitsari ne za ka ko kuma sample ne na kaki ko wani abu makamancin haka kafin mu samu tabbacin ga ainihin abin da yake damun ka ko kuma yake damun ki wanda ko mu samu tabbacin ainihin abin ma ba dole maganin da zan baka ko kuma wanda zan bake miki aiki ba so ku yi imagine duka steps din nan an bi mutum bai samu lafiya ba amma still kuma ya kasance cewa on your own kai ka je ka saya magani so don Allah a kiyaye self medication saboda yana cikin abubuwan da suke iya jawo matsaloli kala kala ɗaya iri kuma isa in baka da lafiya ko mu kankantance ka samu gaji ko da ma primary health care ne at least kaga medical personnel ko da ma baka samu opportunity gidan likita ba to insha Allah ta'ala daga nan za a yi sanin tashin zuciya ne wanda yake zuwa da kamar misali heart attack ko kuma wanda yake zuwa saboda brain tumor ko kuma wanda yake zuwa saboda meningitis ko kuma wanda yake zuwa saboda wani buguwa akai ko kuma wanda yake zuwa saboda wani condition da mutum yake da shi in mutum ya je pharmacy kuma shi dan pharmacy din shi zai koyi baka maganin tashin zuciya ne saboda ba dole yana da isasshen ilimi ko fahimta akan ire-iren tashin zuciya ba balle har ya san maganin da za a yi ina muku gaisuwa da kuma fatan alkhairi Allah ya sa mu dace
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma da fatan za ku yi amfani da shawarwarin da likita ya ba mu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
to madalla a gaida Hawwa Umar ma sauraron yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace dukushewar da babban layin samar da wutar lantarki na Najeriya yayi hakan abin jimami da damuwa ne da fatar kamfanin samar da wutar lantarki da gwamnatin tarayya za su gaggauta magance matsalar duba ga muhimmancin hasken wutar lantarki ga jama'a da ma ƙasa baki daya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram kace muna taya fitaccen dan adawan nan kuma hamshakin dan siyasa sannan tsohon ministan Niger wato Hama Ahmadu Murna dawowa kasar sa ta haihuwa Niger bayan a baya an yi amfani da rigan mulki an tursasa masa yin hijira zuwa Faransa dama mun san wannan ranar za ta zo domin ita ƙarya fure take ba ta yaya da fatan Hama Ahmadu zaka taka rawa wajen warware rikicin siyasa da ya kunno kai a kasar ka Niger sako na gaba sakonka ne malami kura garin sarkin noma kace muna fatan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ya fara ya zama alheri a kasar mu domin idan har ya zama irin na gwamnatin da ya gada ne to fatalakawa muna da jan aiki a gaban mu tunda taliyar da aka raba a lokacin zabe dai ta kare saura bakar wahala Allah ya kyauta amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa
kuma da Allah da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
a takaice kungiyoyin ayyukan ceto sun ci gaba da aiki a yau Alhamis a gabashin Libya inda mummunar ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane wasu dubbai kuma suka bace ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba sakamakon ambaliyar ruwan da ta faru ranar Lahadi kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci ministan lafiya na gabashin Libya Osman Abdul Jalal na cewa an binne gawar waki 3000 yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu 2000 Koriya ta Kudu ta bayyana takaici kan yadda Rasha da Koriya ta Arewa suka tattauna batun haɗin gwiwar soja a yayin ganawar shugabannin su yayin da birnin Seoul ke sa ido sosai kan yiwuwar gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Pyongyang da Moscow Jami'ai sun ce shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a jawabin da zai gabatar a mako mai zuwa a zauren Majalisar Dinkin Duniya zai yi amfani da wannan damar don jaddada damuwarsa akan haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Duk da gargaɗin da ƙasashen duniya suka sayi, ina da matuƙar damuwa da takaicin ganin yadda aka tattauna akan batun haɗin gwiwar soja ciki har da samar da tauraron ɗan adam. A taron kolin da aka yi tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, abinda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu Lim Sang-kyu ya fadawa manema labarai kenan a yau Alhamis.
to madalla ma sarar mu baki dai kuma nan muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu can da daddare a lokacin da rabi agogon Najeriya da Niger za ku ji mu dauke da wani sabon shirin wato wanda zai daidai da karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana yanzu kuwa madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya sai Fiona da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke mana fata alkhairi sai anjiman ku